الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودع بدعوته واستنى بسنته إلى مدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صدواء والنسافية التلاتة يوم نشاتك وصغوات رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da 18 ga watan 3 hijirar miladiya 2025 cigaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba je mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 5 ko harama ta 5 ne ai mun karanta ta innal ladina ko ta 4 a mun karanta ta 5 nalla dina hada na fassara ta mun tsaya ne akan aya ta 5 amma ita zamu saki maimaitawa insha Allah zamu tashi daga kan aya ta 5 cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyeti da kenan unguwar Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe mun addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kafin haka akwai tambaya kamar haka mai tambaya na farko ta tambaya ne dangane da hukuncin mai nafila bi mai farilla sallah ina ga wannan mun amsa shi a wajen karatun darko bazan iya tuna lamba nawa bane karatun da sai mu rifarin din shi to wannan karatun sai dai a takaice dangane da hukuncin mai sallan farilla bi mai nafila sallah ko kuma mai nafila bi mai farilla sallah akwai maganganu kamar haka magana ta farko malamai duka sun yadda in kana sallan nafila zaka yi bi mai farilla sallah idan kuma farilla zaka yi mutun na nafila ya halatta ka bi shi dan ku samu ladan jami masaba mu na malikiya bai halatta ba suna ganin mai farilla ba zai bi mai nafila sallah ba wannan shine zance mafi karfin dalili a wajen malaman malikiya ibban da kadan daga cikin malaman malikiya da suka saba wannan ra'ayi amma mazhaban shafi'iyya ya halatta shi yasa imamu nawawi a cikin sharhin muslim karkashin hadisin mu'adh bin jabal Allah kara masa yadda nawawi ya ce wannan hadisin yana nuna karara halaccin mai farilla bi mai nafila sallah dalili kuma shine akwai wani sahabi babban sahabi da ake ce mishi mu'adh dan jabal yakan zo Madina shi limami ne a anguwan su ko a ƙauyen su can wajen Madina ko ƙasan Madina to idan ya zo Madina ya bi annabi sallah sai ya koma kuma ya limanci a masallacin su sai ya zo an yi sallah da shi a masallacin annabi alaihi salatu wassalam yayi jami'i sannan sai ya koma kuma can garin su ya je ya limanci to sai malamin suka ce tunda ya yi sallan farilla da annabi alayhi salatu wassalam wancan sallan da yake na garin su nafila ce dan ba a sallan farilla guda biyu kuma ba zai yi ba a ce sallan da bi annabi nafila ce tashi ce ta farilla zai fi son farillan shi a ce annabi ne limamin shi wannan shine abin da yake ma'qul to akan haka idan ya koma can garin shi yanzu nafila yake har wata rana kuma labarin kar wani ce annabi bai sani ba annabi ya sani dan an kawo karar mu'azu wannan garin saboda idan ya zo shi sallar isha ne sai an yi ta jira kafin ya dawo da ya zo je ja sallah kuma sai ja suratul baqara ya tarera karatu yana ta karatu wani ya ga fa shi ba zai iya ba suratul baqara nan shi ba da shi ba ba tahajjud ba ba komi ba a zo a dauko masa suratul baqara ya yanke sallar shi ya fita ta koma gefe je sallar shi fatiha da qul huwallahu ya kama hanya ya tafiye shi to sai ake labari ce ai wane yayi munafunci ana sallah ya fita to aka ji aka ga annabi alaihi salatu wassalam ana sallah insha fa an ga wane ya fita kaza kaza annabi sai a kira shi annabi shi in aka yi magana sai ya ji ta bakin ka bai ma hukunci na gaibu yanzu abin da yawanci ba a yi kenan ko sai a yanke maka hukunci a ce baka kyauta ba ko a ce wani yayi kaza ai ta labarin ka ma babu wanda zai tinkare ka ya tambaye ka wai kaza din nan da ya faru kan menene ya faru sai ya ji style guda daya kawai sai ya dora ya tabazawa Allah sauke to annabi da ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi mu'az sai ya zo ya bi ka sallah a madina mu zauna muna ta jiran shi sallar isha ya dawo kuma zai dauko ta dogon sura ni ban ma san me yake karantawa ba ce ban san abin kawai ni ina ta jin motsi ban san wace sura bace ba sai aka yi yayi ce sai na yanke da jini sallah ta me ka karanta ce fatiha raka'a hudun gaba dai shi fatiha kadai yayi ba ma qul huwallahu kila bai ma iya wata sura ba sai yace da na gama sai na roki Allah ya bani aljanna ya tsare ni daga wuta sai annabi ya ce mu ma duk abin da kaji muke mu kai mu kawo din nan duk dogon karatun da muke din nan abin da muke nema kenan a ba mu aljanna tsare mu daga wuta daga nan annabi bai sake ce masa komai ba sai ya koma kan Mu'az sai ce ya Mu'az aturidu an takuna fattanan ko aturidu an takuna fattanan ya Mu'az ya kai Mu'az dan jabal kana so ka zama mai kawo fitina ne ko mai yawan fitina saboda mutane ne ba masu ilimi ba ana so ne a jawo su masu fahimci addini ka zo kana mun sallar isha da suratul baqara ai sai ka kore su annabi ya mishi fada mishi nasiha yace ina kake ga su sabbi ga su washamsi ga su kaza wadduha wallayli zaka je kana karanta suratul baqara to akan wannan sai malamin suka ce annabi bai ce da Mu'az kai ba mun yi sallar isha kuma ka je ka ƙara wani limanci annabi bai hana shi ba na biyu shi wannan mutumin annabi bai ce mishi wani abu ba daga nan ya tabbatar da abin da yayi aka ja kunnan Mu'az bin Jabal to a ƙarƙashin wannan idan mutum ya rasa sallar jami'i sai zama akwai buƙatuwar ya ainihin bi wani wanda yake nafila sallah dan ya samu jami'i amma saban Shafi'iyya suka ce babu komai ka zo masallaci an yi azhar ba ga wani makarare da za ku yi jami'i da shi ba sai ga wani yana nafila sai kai ka bara ka bi shi yana fila raka biyu ya sallama kai ka miƙe ka ci ko sallolinka ka samu ladan jami'i amma saban Imam Shafi'i rahmatullahi alai da wasu kuma daga cikin malamai to sai tambaya ta ƙarshe dangane da sadaki idan ana biyan sadaki misali a ce naira 100 sai ita wacce za a aura sai da ce mijin ya kawo 30,000 ko 40 to da tsabin soyayya ta ce ta yafi sauran ya halatta ko bai halatta ba aramu ya halatta ko to aramu ya ce wa a tambaya budurwa ko ba zaura to dangane da ishin sadaki a musulunci sadaki ko budurwa ko bazawara wannan kudin haƙƙin na mace ne ba na iyayenta bane ba wannan shine abinda ittifaqin malamai babu sabani shi sadaki haƙƙi ne na mace shi yasa ma ba a tasarrufi da shi sai an nemi izinin ta to amma al'ada ya gudana akan kawai an karba yana shiga cikin rububi ne shi ma sadaki ko gani ma ba za ta yi ba sama a yanayin da ake cikin abubuwa sun yi tsada sadakin shi ke dan taimakawa ma a sai wasu abubuwa musamman a wajen waɗanda ba su da ƙarfi sosai to a ƙarƙashin wannan na farko da mu sani game da ƙarancin sadaki na sai yanzu ya kusa 100,000 da wani abu ko na manta na wani bari in duba ina da shi duk ran juma'a suna tura mana gashi nan sun ce naira 159 wannan juma'an kenan 159,750 dan suna updating din mu duk ranar Friday suna gaya mana to sadaki 159,750 shine aqallus sadaq indal malikiya to ci a karancin sadaki 159 ya ka ba ka aure aka bada sadaki 100,000 auren yayi ko bai ba auren yayi ko bai ba mata sun ce yayi sun ce bai ba mu auren mu shine auren yayi kuma shine zance mafi karfin dalili sada cewa sadaki sai an bada 1,759,750 babu aya babu hadisi akai kusan wannan abin da kyau ba magana Allah bane ba magana manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallama kuma abin da naji dadi tunda muka fito muna yakan wannan abin tsawon lokaci tunda malaman mu sun riga mu jima'a suna yi sai na gade daga cikin manyan malamai wadanda yake yan dariqa ne ko masu ilimi malami bi ma'anar kalima malami mai karatu ba malami kawai dan hayaniya ba shine professor Umar Sani Fage ya fito ya kalubalanci wannan abu yace in muka biye maganan nan fa wani akalla sadaki 1,150 yace ba za a aure ba ce babu aya ba hadisi akai yace kuma ita wannan neran da HIV ya kamata yace in muka biye mata komai ma ba zai yi ba yace mu aje wani maganan kiyasin dinare da wani naira da wane ne mu yi aiki da abin da ya dace dole sai an dawo kan wannan abu to irin su professor Sani Fage babban malamin mu ne sai fito suna irin wannan maganan kuma kowa ya san dan dariqa ne to mun ji dadin wannan magana kana dauka a ai bangaren su wane ne kade suke ma wannan magana a yanzu kowa ma fara gane abun haka ne inda kana da ilimi da tunani za ka gane wannan akallu sadakin dole a sake lale akan shi shi yasa muka faɗa anan masallacin wata na zamu daura aure muka ce duk wanda ya ka mana sadaki ko 50,000 ne mun daura aure mu shine ra'ayin mu domin a lokacin annabi alaihi salatu wassalam an daura aure da sadaki mai yawa an daura aure da sadaki kada annabi bai kayyade ba akwai matan da mamar Anas dan Malik Ummu Sulaim ita kalimatu shahada ne sadakinta Abu Talha da ya ganta yace yana son ta da aure tace ai kai ba musulmi bane ba babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba yace ya yadda zai musulunta tace to aje wurin annabi saboda ya kamu in ba ita ba herijiya yace ya yadda zai shiga musuluncin nan aka je ta ga annabi annabi yace shikenan ya musulunta tace to ni na yadda kalman shahadan shi shine sadaki na annabi yace yayi kuma aka daura auren ina 1,150 din yake kalman shahada sannan wata tazo majalisin annabi alaihi salatu wassalam annabi na zaune tace tana son shi dama annabi shi ya halatta idan mace tazo tace tana son shi da aure idan ya gamsu zai aure ta to babu sadaki ma kadai abin hukuncin kan annabi kadai shafa kun gane ko banda shi babu wanda ya shiga cikin wannan abu kamar da aka bashi daman auren sama da mace daya kamar da aka bashi daman rabon kwana a mata shi ba wajibi bane akan shi duk da shi ganin dama ne amma kun bai taba saba wannan ka'idan ba saboda rahama da adalci irin nashi to anan sai malami suka ce annabi ya ga matan shi bai buƙatar aure a lokaci kila ko ya kulle misali kenan kila ya kulle kamar irin mu masu mata hudu babu daman mu ƙara to kila a lokaci annabi sun kai tara ya ga daman shi ma ya kulle a ganin daman shi tunda shi ba kulle mishi ba idan kuma yace baya son ta duk duniya ba mai aurenta shine matsalan in annabi ce gaskiya bana son ki to ta bada ta lalace kenan annabi sai shiro sun koyar da kai ya rasa ya za a yi to ashe akwai wani a gefe wani sahabi shi kuma ya ga ta mishi an gane ko sai ya ce ya rasulullahi in baka bukata ni ina so zan aure ta annabi ce shikenan an gama ka kawo solution annabi ce kawo sadaki ashe ga imani ga tilawa babu kosisi kuma shi yana so ya aure annabi ce kawo kaza babu har aka zo annabi ce kaje ka nemi koda zobe walau khataman min hadidi zobe na bakin karfe shine the cheapest zobe kenan mafi araha gaba daya yaje gida ya zaga ina ya dawo babu wala awal ga kalun ga warshu amma babu kudin sadaki sai ya samu wuri ya zauna yace fa shikan asayin da za a yi da shi auren nan sai an daura shi karshe mai annabi yace da shi alayhi salatu wasalam ka kawo bargonka a matsayin sadaki ki ai barkon guda ɗaya ne ai idan na bada shi an samu matsala sai annabi yace da shi shin ka iya karatun qur'ani yace kwarai a akwai qur'ani kan duk suran da ake so zai kawo ta annabi sai ya ce to karantar da ita bima ma'aka zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'ani, na aura maka ita da abin da ke tare da kai na Qur'ani, koya mata suratul Baqara a wata ruwaya. Suratul Baqara nan shine sadakinta. Kun gane wannan abin da kyau? To kaga an ma ba ci akallu sadaki 159 ba. To akwai ire-iren waɗannan dewa. Annabi ya ba da sadaki wanda in za a canje kuɗin a yanzu miliyoyin kuɗi ne. Ya biya. Kun gane ku? To shi yasa sadaki bashi da sama bashi da ƙasa. In aka ba da sadaki miliyan 100 ya halatta. In aka ba da 10,000 aure yayi. Ku gane wannan abu. Wannan shine zance mafi inganci, wacce ijtihadi ne na wasu malamai. Bisa ga dalilin su shine an ce wai idan mutum yayi satan da ya kai rubu'un dinari a yanke masa hannu. Sai suka ce to duk gaban da za a yanke sai an biya rubu'un dinari, to bai kamata a keta alfarman mace ba a biya abin da ya kai wannan ba. Ta yi wannan ne wannan kudin yayi kada. Kun gane inda suka dauko hujjan su. Wa in barawo za a yanke masa hannu in ya sace rubu'un dinari shine 159,750. To wanda zai afka wa mace ma sai ya biya wannan kudin, saboda wani daga cikin gabbanta ne za a afkawa. Sai aka ci to a inda wannan ne darajar wannan ya wuce wannan kudin da aka faɗa. Ku dauka nan ibada ake magana, ba wancan kiyasin naku kiyasi ne wanda yake ma alfari. Shi yasa da jumhurun malaman hadisi gaskiya ba sa kan wannan maganan, mafuqaha suna fatawa da shi, amma a kowane zamani a dinga daukan abin da yake maslaha na wannan zamani. Sun yi fatawa ne da abin da ya dace da zamanin su, mu yau bai dace mana ba irin wannan fatawan a Najeriya. Ina fata an gane. Kamar maganan da kwanan nan ne malaminu Daura a Kano ake ta yawo da shi, aka yi ta buga min waya, yake cewa yanzu sadaka zakka na kuɗi wasu kana da miliyan 12 da wani abu. Daura ya ce wallahi ko miliyan 5 kake da shi ka fidda zakka, kar ka biye wannan maganan dala ta tashi dala ta sauka. Kun gane ku? Yace kana da miliyan 5 cire sadakinka, in ka biye wa naira sadakin ma ba za ka yi ba. Zakka, jazakumullahu khairan. In aka biye wa maganan naira sadakin, wata ran zai fi karfin mutane zakka, kuma shi ma ba zai yi ba. Saboda kullun kudin kara lalacewa yake. Sai ce duk wanda yake da miliyan 5 ya fidda zakkan shi. Kar ka damu da gol yayi sama gol yayi kasa, naira ta rushe naira ta gyaru. Yace wannan ba zai zama maslaha go a gare mu ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ijtihadi ne da yayi, kuma ijtihadi ne gaskiya, da ka kalle shi akwai maslaha a ciki. Ya fi nutsuwa a ranka ka fidda wannan zakka nawa ne? Miliyan 125,000. An gane ku? To wannan lissafin naira da dala din da gold da waye, wallahi ba zai aifar mana da damar ido ba. To sai dangane da tambayin, to idan za a bada sadaki, mace tace a bata 50,000 ya halatta, kuma auren ya dauro. Ina fata an gane. Mace tana da daman tace a bada sadaki 50,000, in aka bara ka daura aure ta tare ta dauko 50,000, kuma gashi na baka kyauta. Ya halatta, Qur'ani ya faɗi wannan abu. Ya bada sadaki 50,000, aka daura aure, aka bata ta aji da aka tare, aka zo ana karyawa ana hira. Tace habibi, yace habibati. To wallahi da ba sadakin nan fa na aji shi, gashi nan kuma na baka. Nurun ala nuri. Wa malami na ce ba za ku iya wai. Ya ce ba za su iya ba. Gaskiya da za a yi wannan, kuma yana ƙara hasken imani a cikin auren. Zai ƙara auren albarka. Allah ta'ala ya samu dace. Na ga kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah aya ta 5 cikin suratul Mujadala. Mi Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kunitu kama kunital ladina آيات بينات
Ubangiji yace innal ladhina kafaru innal ladhina yuhadduna Allah wa rasula, lallai waɗannan da suke ƙetare iyaka dangane da Allah da manzo, suke ta'addanci dangane da Allah da manzo, suke saba wa dokokinsu, kubitu. Allah yace za a ainihin wulakanta su, za a kaskantar da su, kama kubitan ladhina min qablihim, kamar yadda aka kaskantar da waɗanda suka gabace su daga cikin kafirai. Duk wanda yace zai taka dokan Allah, zai wa dokokin Allah da manzo karan tsaye a yau, ya sani Allah zai wulakanta shi, zai kunya shi, zai kunyata shi kamar yadda aka wulakanta ƴan baya. Allah ya wulakanta su, yani kunyata su. Shi yasa dukkanin abun da aka yi ajiye da shekaran jiya, idan kace za ka yi shi a yau, to ka sani an riga ka yi. Duk wani iskancin da wani mai iskanci zai yi fa an riga shi. To yanda kuma aka wulakanta waɗanda haka, kai ma za a wulakanta ka. In banda ma rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu, mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, aida abin da zai faru da mu ya wuce inda muke tsammani. Dalili shi ne al'ummomin baya, ka ɗauki annabi Lut alaihi salam, mutanen shi da suka dinga ainihin afka wa junansu, maza na neman maza, Allah kifar da su fa yi, ya ɗaga ƙasan gaba ɗaya kifata. Haka aka sa mala'ika ya ciccibo ƙasar, yanda za ka ɗaga kwano a hannunka ka kifa, haka aka yi wa garin gaba ɗaya. To a wannan, in ka kalla su da suke wannan aikin alfashan fa, duk sun yadda haramun suke, ba su yadda abu mai kyau ba ne ba. To a yau kuma ana legalizing auren jinsi ne, a ce ya ma halatta a yi, ku je kotu a ba ku certificate. Namiji aure namiji, mace ta aure mace, a kasashe da yawa a cikin duniyar nan da muke ciki, kuma Allah na kallon kowa. Mace ta aure mace, namiji aure namiji, a je kotu a daura aure da shaidu da waliyai da salaki da shahide ne duk, kuma a ba ku marriage certificate, wanda ko kafaran da ba su irin wannan abun ba a tarihin duniya, ba taba wannan iskancin ba sai a yanzu. Abun da yake ba a yadda da shi ba a ce ya halatta. Yanzu ka dauki harkan shaye-shaye, aka kira mu wani taro game da harkan shaye-shaye, sai zama duk maganan da ake akan kwaya ne da wacece da masu shan shalisho da, sai wani ya tambaya ya ce to game da giya ba, bai ji an yi maganan giya ba, ka ce ai ta giya wannan social abin nan ne ba ta ciki. Wallahi tallahi amsan da aka bayar kenan, ko kuma komanda wa an tara mu auren mu yi bayani. Nace to ani daga kangiyan zan fara tukunna, sai dai kar ku ban fili ne magana. Dan nassin Qur'ani giyan ya fara haramtawa, komai karkashin ta yake shiga. To amma a dokan duniya giya ba ta cikin wannan abu. Kisa duk wata jaha da take rigima da giya, to tana da rigima da gwamnati ne. Kisa kullun Kano haka suke ta fama. Ina fata an gane. Amma su kwaya shalishi wane ne, shine shaye-shaye. Abinda zai birgita ma hankali, sai a ce to waccar fa awanci ai tana sa nishadi, tana sa bacci kadan manta da damuwa. Nace wiwi ma haka, tana sa nishadi. Allah ya sauke. A takaice duk abinda zai bugar da hankalin mutum haramun ne, ko menene? Duk abinda in ka sha zaka bugu, ko menene ya zama haramun? Ba a bukatan ma sunan shi, wannan kenan. Sai dai abinda ya fitar maka da hankali ta hanyar magani, likitoci suka bukaci wannan wannan babu komai. Misali za a maka tiyata, amma anesthesia ya dauke ma hankali, wannan ya halatta. Ba an yi maka bane wannan dan ka bugu ai nishadi, yanzu wannan wani aiki za a maka, aiki su a dauke maka hankali. Ina fata kun gane wannan babu laifi. A koda su Mala Usman su Yusuf sun bugar da mutane, Allah ya sa mu dace. To a takaice da duk wani ta'addancin da ake a yau, to an yi irin shi a da, amma su sun yarda laifi ne. Yanzu mu kuma halatta wannan abu miki, sai Allah ya ce wa qad anzalna ayatin bayyinat, haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu, filla daki daki, walil kafirina azabun muhin, lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci. Sai Allah ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'an, wannan azaba ta wulakancin za ta faru ne a ranar da Allah zai tashe su gaba ɗayan su. Allah ya tada kowa tun daga kan annabi Adamu har wanda za a haifa na ƙarshe, wanda zai mutu na ƙarshe, Allah ya tada kowa. Sai Allah ya ce fayunabbihum bima amilu, a ba su labarin duk abin da suka aikata, duk abin da ka aikata yana nan a rubuce ahsahu Allah Allah ya kiyaye shi wa nasuhu amma su sun manta shi idan ka tashi nan tashin kiyama ka manta kai laifuffuka sai ai ta karanta maka kai kaza kana kware ya Allah nayi kai kaza nayi ai ta karanta ma ko dai ba za ka iya musawa ba dan tabbas ka aikata din asahu Allah wa nasuhu din shi sa annabi ya ce ran tashin kiyama za a zo da wani mutum ya mutu akan tauhidi amma ya aikata ayyukan sabo da yawa yayi ta istighfari kuma to wannan da shedan shedan Allah ka gafarta mana za ku irin waɗannan ya yadda laifi yake kuma baya alfahari da abu akwai masu alfahari da sabon Allah an yi din sai me ya fito ma social media yana fada ya zagi ma malaman da suke cewa ba daidai bane ba ya attacking din su to shi wannan ya yadda yana laifi yana ma jin ba dadi wani lokaci istighfari washe gari ya koma amma baya shirka to sai Allah ya ce da shi Allah ya kebance shi ba wanda yake ji yace kai kaza haka ne yace ya Allah nayi wannan ma kai nayi ai ta lissafa mishi ana nuna mishi duka komai yace ya Allah ba abinda aka nuna wanda ban yi ba akwai abinda zaka Musa yace ba abinda zan Musa ai shikenan yau kan ni ka na shiga hannu na ban nuna lalaci Allah sai yace ta zamu suturta maka su yanda muka suturta ka a duniya Allah ya gafarta maka tafi aljanna saboda rahman Allah subhanahu wataala shi yasa Allah baya gafarta masu bayyana sabo ya zama kana bayyana sabo a duniya to ran tashin kiyama Allah ba zai ma rahama ba amma kana sabon kana jin kunya kana ta boyewa kana istighfari to Allah sai rufa maka asiri amma wanda zai fito ya bayyana wa duniya to wannan ka alamun tabewa ya sauka akan shi Allah ya kiyaye shine ahsahu Allah Allah ya kiyaye waɗannan laifukan da suka yi wa nasuhu amma su sun manta shi wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai ainihin shaida ne akan komai duk abin da aka aikata Allah ya sani Allah ya gani Allah ya ji kuma zai ba da shida ranar gobe kiyama ya gaya wanda ya aikata din ba tare da ya zalunce shi ba Allah ka sa mu ga mai kyau sai Allah ya ce mi
alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa
Allah ce alam tara shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma ko ya kai mai karanta qur'ani ko ya kai mai sauraron qur'ani annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard shuwa lallai Allah ya san duk abin da ke cikin sammai ya san duk abin da ke cikin kasai duk abin da ke cikin sama ta daya har zuwa sama ta bakwai da abin da ke cikin kasa ta daya har zuwa kasa ta bakwai ba abin da Allah bai sani ba ba wanda ya san abin da ke karkashin kasa in ba Allah ba subhanahu wataala shi yasa daga nan zaka gane zurfin ilimin Allah akwai dabbobin da fa a karkashin kasa suke rayuwa a zo ana tonon rijiya sai aga wani kwaro shi a can kasa yake rayuwar shi nan ne duniyar shi kuma yanzu da aka tono shi aka fito da shi fili an bata masa rayuwa an kawo masa wata duniya da bai sani ba duniyar haske gaba ɗaya zo shi kun tarar mishi da hankali yanda kai ba za ka iya koma cikin rijiya ka rayu ba shi kuma nan hasken da aka kawo shi ma ba zai iya rayuwa ba in ba Allah ba waje shire wannan abu a can karkashin kasar nan ina yake samun iska oxygen akwai ta a wurin ne saboda akwai zurfin kasar da in aka tafi sai an tafi da in abin da ke ba wa dan adam iska akwai inda iskan tana karewa masu shiga karkashin kasa sun san wannan abu to amma shi can din haka Allah ke bashi oxygen irin nashi subhanahu wa ta'ala Allah ya san duk abin da ke cikin sama, ya san duk abin da ke cikin ƙasa. Mala'iku sun fi mutane da aljanu yawa, amma duk Allah ya san kowa. Ba mala'ikan da Allah bai san shi ba, balle ga mutane kuma. A tattaro mutane kaftun daga Annabi Adam har a tashi duniya, mala'iku sun fi mu yawa. Amma kowane mutum daya Allah ya san shi. Kuma wani abin mamaki fa irin na Allah subhanahu wata'ala. Tunda aka fara halittar duniya ba a maimaita wani mutum ba. Yanzu ke da aka halitta tunda Allah ya fara ke kadai yayi. Bai taba yin wata irin ki bai maimaita yanzu. Ni dinnan ni kadai Allah ya kafin ni bai irina ba kuma zai kara ba. Haka kowa a duniya. Yanzu wannan in ba Allah ba zai wannan abu. Babu wanda yake kera abu ba tare da ya maimaita wannan abu ba. Kai ko masu yin updating abubuwa wannan abun da kwaya ɗaya ne za a yi lokaci daya. A ce an kera iPhone misali billion a duniya ko million kaza. Dukkan su iri ɗaya ne. Sai bayan shekara sai a ƙara wata. Idan Samsung ne, idan mashin ne, idan mota ne, a lokaci ɗaya iri ɗaya ake yin shi. A ce an yi mota million kaza an sake su. Amma a ce kowace mota kwaya ɗaya za a yi ta ba zai yi ba. Dan Adam ba zai iya wannan abun ba. Kun gane abin da nake nufi? To amma duk halittan Allah fa da mutane da mala'iku da aljanu da kwari da tsuntsaye da dabbobi kowanne kwaya ɗaya ne. Baka taba so wata dabba ka so irin ta ba. Ina fata an gane. Duk yanda akai kama a duniya akwai bambanci. Duk inda aka samu yan biyu komai kamannin su suna da bambanci. Idan ba su bambanta physically ba za su bambanta a hali. A halin su sai sun sha bamban. Kaga ɗaya mai saurin fushi, ɗaya mai hakuri, ɗaya mai kyauta, ɗaya mai rowa, ɗaya rago, ɗaya kuma wanda yake ba rago ba. Dole Allah bai taɓa halittar abu iri ɗaya ba. Ke sa a ce ga wasu ƴan biyu nan duk garin nan ba mai gane su sai mamansu. To ashe dai ba ɗaya suke ba kenan. Inda ɗaya ne ita ma ba za ta gane ba. Ko kuma a ce a sai wani ƙaninsu da suka taso tare ko sai kaza. To alayyi halin wannan na nuna maka girman Allah subhanahu wataala. Kisa dole mu bi Allah a hankali. Dole ka sallama mishi duk wani maganan duniya da ake an ci gaba an yi wane ne wallahi ƙarya ne. Duk technology na ƙaryan banza ne. Har yau akwai abin da ba iya ba. Har yau an kashe billions of dollars ai wani abu ya gagare yiwa. Har yau duniyar Mars dan Adam ya kasa zuwa wurin sai dai tuna robot. Sai da aka tura Curiosity rover shine yake wannan wurin. Amma dan Adam ya je wurin har yau ana ta lissafin waya dan Adam zai ji in ba Allah ba zai shirye wannan abu. Saboda an ce babu oxygen a wurin, to ya dan Adam zai rayu a gun? To ya za a kai oxygen din wurin? To Allah ke da kayan shi, shi kuma bai kai shi wancan wurin ba. Allah da yace Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, shin baka gani ba ya kai mai karatun Qur'ani ko ya kai mai sauraro? Cewa lalle Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai. Sai ce ma yakunu min najwa thalathatin, ba za a samu waɗansu mutum uku ba su kasance su keɓe suna ganawa suna tattaunawa. Illa huwa rabi'uhum, face Allah shine na huɗunsu. Duk abin da ake kullawa, sharri ake kullawa, alkhairi ne ko ma menene, business ne, kasuwanci ne, addini ne, duk wani abu da za a zauna mutum uku suna tattaunawa, Allah shine na hudu su. Idan su biyu ne ma Allah shine na uku. Ya ga dama ya fara daga uku ne. Sai ce wala khamsatin illa huwa sadisuhu. Duk inda mutum biyar suka zauna suna meeting suna tattaunawa kan wata al'amari, to Allah shine na shidan su a wurin. Sai Allah ce wala adna min dhalik, ko ƙasa da haka. Shine ko da biyu ne. Wala aksara min wala aksara, ko kuma sama da haka. Daga biyar, shida, dubu, miliyan, duk taron da za a yi, duk abin da za a kulla Allah ya san me ake kullawa. Ko kurame ne suke mitin, Allah ya san me suke tattaunawa. Tunda kurame ma suna mitin ai. Kaga sun taru suna tattaunawa, kuma ana fahimtar juna. Wanda bai yadda bai against him, wani ya daga hannu ya raising observation, duka Allah kuma ya san me suke. Kai sai daga gana ta jujjuya hannu, amma Allah ya san me ake. To sai ce illa huwa ma'ahum aina ma kanu, face Allah ya kasance, face Allah na tare da su a duk inda suka kasance. A cikin gida ne, a daji ne, a cikin mota ne, a bene ne, a underground ne, a ko ina ne. a Makka ne, a Madina ne, a Najeriya ne, duk abin da za a kulla na munafunci ko a London ko a America, Allah ya san me ake kullawa. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah na tare da su duk inda suka kasance. To anan da Allah ce na tare da su duk inda suka kasance, fassarar da dukkanin malaman ilimi suka yi daga cikin magabata shine cewar Allah na tare da su ne da jin shi, da ganin shi, da ilimin shi. Ba Allah yana wurin bane a zaune. Allah ya fi ƙarfin wannan abu. Ta'ala Allahu an zalik, dan shi Allah ba a masa rumfa, halitta ne ake mata rumfa. Ku gane wannan abun da kyau. In zaka ci Allah na cikin masallacin nan, that means masallacin ya kewaye shi kenan. Yanzu mu da muke masallaci na, a masallacin ya kewaye mu, gefe da gefe ga gini, sama kuma ga rufi. To Allah shi ba haka bane ba, shi duk halittun shi gaba ɗaya kaf suna gaban shi ne na kallon su. Kun gane ko? Ya fi ƙarfin shiga cikin wannan abu. Kamar yadda na bada misali ne kwanaki, cewar in ka ɗauki misali kwandala ko sisi, ka sa a tafin hannunka, akwai abin da baka kallo? Ka ɗauki sisi ka sa a tafin hannunka, akwai abin da baka kallo a cikin shi? To ya za a ce kana cikin wannan sisi? Kun gane misalin? Ba zai yiwu ba. To ba wai dan haka abin yake ba fa, girman duniya gaba ɗaya a wurin Allah ba ta kai ƙwayan zarra ba, ƙwayan gero duniya ba ta kai wannan a wurin Allah ba subhanahu wataala. Mu ne muke ganin ta babba, wata katotuwa. Annabi ya ce da duniya ta kai fuka-fikin sauro a wurin Allah, da kafiri ba zai sha ruwa ba. Ba yanda za a yi halicce ka ya baka lafiya, ya kawo ka duniya, kuma shi ya gina duniyar shi, ya baka ruwan sha da iskan da ke kadawa, ya kawo ma dare da rana, kuma ka ce yana da ɗaya barka, in ba tausayi irin na Allah ba. Kar ka yi zina ka yi, kar ka sha giya ka sha, kar ka yi kaza ka yi, kar ka yi zalunci ka yi, yana kallon kowa, kowa ya abin da ya ga dama. Karshen karshe da shi ne sun bayyana bihun bi ma'amil yawmal qiyama, zai ba wa kowa labari abin da ya aikata ranar gobe kiyama. Shi ne sun bayyana bihun bi ma'amilu, sannan zai ba su labari dangane da duk abin da suka aikata yawmal qiyama, ranar gobe kiyama. Inna Allaha bi kulli shay'in alim, lalle Allah mai ilimi ne, cikakken ilimi, masani dangane da dukkan komai. Imam Ahmad ibn Hanbal yace wannan ayan an bude ta da ilimi, an rufe ta da ilimi. Alamtar anna Allaha ya'lamu, shin baka ganin cewa Allah ya san? Sai aka rufe ayan kuma da inna Allaha bi kulli shay'in alim, lalle Allah masani ne dangane da dukkan komai. Dan yanzu na maka ya san farko, ya san ƙarshe. Mun karanta aiko cikin suratul Hadid, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, Allah shine na farkon farko, shine na ƙarshen ƙarshe, bashi da farko bashi da ƙarshe, kuma shine az-zahir wanda yana saman komai, komai yana ƙasa da shi, kuma shine marinjayi akan komai, ba abin da ke rinjayin shi. Shine al-batin, al-batin wanda yake boyayye, ba abin da ke buya mishi. Ƙwayan zarra dake ƙarƙashin ƙasa Allah ya santa, shi kadai san abin da ke cikin mace. Sai ka wani mulhidi wanda bai san Allah ba, a yanzu an ci gaba ana sikaini, eh a gane, ba abin da ake ganewa. Kun gane abin da ake nufi? Ba abin da ake ganewa. Karkari abin da likita zai maka ai sikainin a ce mace ne ko namiji, ko yan biyu, ko yan uku, haka ne ko ba haka bane ba? A bada idd, idd ko ba dole bane zamo daidai, idd ko ya zo kafin lokaci ko ya wuce lokaci, duk kun san wannan abun haka ne. To in banda wannan abu, ba abin da likita zai kara, sai dai kawai faɗan gano yana da wata matsala kaza, ko za a gyara shi, ko ya karkace, ko an hango kaza, iya wannan. Amma in likita ya isa ya ce in aka haife shi fa wannan zai zamo farfesa ne, likita ya san wannan abu? Ko zai zamo babban ɗan kasuwa, ko zai zamo alaramma, ko zai zamo limami? Likita bai sani ba. Ko likita ya ce aka haife shi a Gombe zai rayu, ko zai bar Gombe zai koma Kano ko Lagos, kuma zai bar Najeriya? Likita ya san wannan? Ko kuma zai ce a in ya zo ma shekara kaza zai a duniya ya mutu? Duk ba wanda ya san wannan sai Allah. Shi yasa abinda muka sani bai kai ɗaya cikin dubu ba, dangane da abin da ke ciki. Shi yasa Allah ce wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ya san abin da ke cikin mace, bai ce ba wa ya'lamu man fil arham. Idan Allah ce wa ya'lamu man fil arham, to likita yayi tarayya da Allah cikin ilimi kenan. amma sai ce waya alamu ma fil arham, ya san abin da ke ciki da duk abin da ke kewaye da shi na rayuwar shi har ya mutu. Tun daga faduwar shi duniya har ran da zai mutu, Allah ya san duk abin da zai faru da shi. Kila zai zama gurguzu, accident, kila zai zama makaho, kila zai samu ciwon kaza, kila zai samu ciwon kaza, za a masa tiyata, zai yi kudi, zai talauce, dan siyasa ne, dan boko ne, dan kasuwa ne, manomi ne, Allah ya san komai. Ina zai rayu, ina zai mutu, shine bi kulli shay'in aliyyi, masanin dangane da dukkan komai. Allah shi kadai yake da wannan sufan, subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce,
alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanaajawna bil ithmi wal 'udwan wa yatanaajawna bil ithmi wal 'udwan wa ma'siyati ar-rasul wa idha
Allah ce alam tara, shin baka gani ba, ilal ladhina nuhu anin najawa, dangane da wadannan da aka hana su, dangane da ganawa, dangane da je suna mitin suna tattaunawa an hana su, amma thumma yauduna limanuhu an, sannan sai su ƙara komawa zuwa ga abin da dai aka hana su din. Wai tanajauna, suna ganawa bil ismi, da aikin sabo, wal udwan, da kuma sanya gaba da kiyaye tsakanin mutane, wa ma'siyati rasul, da kuma saba wa manzo. Ar-rasul da alif da lamun, ana nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Suna ganawa bil ismi, da aikin zunubi, wal udwan, da gaba da kiyaye da suke haddasawa, wa ma'siyati rasuli, da kuma saba wa manzo, yi masa da'a kan abin da ya hana su. Allah sai ce, wa idza ja'uka, idan suka zo wurinka ya kai wannan annabi mai girma, hayyauka, suna gaishe ka, bima lam yuhayyika bihi Allah, da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka ba. Allah na magana da annabi, idan munafukai suka zo gunka ko yahudawa kai, suna gaishe ka ne, bima lam yuhayyika bihi Allah, da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka ba. Wai kuluna, suna cewa fi anfusihim, a cikin zuciyansu suna tattaunawa da zuciyansu, laula yu'adhibuna Allah bima naqul, dan me Allah bai azabtar da mu ba dangane da abin da muke gaya wannan annabi. Inda annabin gaskiya ne, ai da Allah ya kama mu da laifi, annabin boge ne kawai, duk ƙarya ne, gashi muna zagin shi a cikin ramu kuma Allah bai ji ba, da da gaske ne da Allah ya gaya mishi, ya zo ne kawai na son mukami a Madina ya zama shine shugaba. Sai Allah ce, hasbuhum jahannam, jahannama ta ishe su, fa bi'sal masir yaslawnaha, ita za su shiga ranan gobe kiyama, fa bi'sal masir, tirda makuma in ta zama ita ce wutan jahannama. Al-Imam Ibn Abi Hatim ya roto a cikin tafsirin shi bi sanadin mursal, da sanadi wanda yake mursal, mursal kuma min aqsam ad-da'f na hadisi, yace wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibu ma rawa rayun faqat, a cikin bai uniya. To anan aroci daga Mujahid, Allah kara masa rahama da yarda, daga cikin manyan daliban Abdullah ibn Abbas, yace dangane da fadin Allah, alam tara ila alladhina nuhu anin najwa, kala sai yace al-yahud, yahudawa ake nufi, wa kaza kala muqatil ibn hayyan, haka nan muqatil ibn hayyan, daga cikin manyan tabi'ai, an ruwaito daga wurin shi wazada, ya kara da cewa kana bainan nabiyyu alayhi salatu wassalam wa bainal yahud mawada, wa kanu idha marra bihi rajul min ashabin nabiyyi alayhi as-salatu wassalam alayhi salatu wassalam jalasu yatanajawna bainahum, yahudawa sun kasance a Madina, dan ku fahimci yanda sakon da ayin take dauke da shi, idan suka ga wani musulmi zai wuce sai ga sun koma gefe suna ta tattaunawa suna nuna shi ka san a dabi'a na dan adam bai so yaga ana magana ana nuna shi ko da baki ne ya zai ji duk sai ya tsargu ka ji duk ba dadi ko ana magana ana kallon ka sai a dauke kai a dan kuskuske a kalle ka a dauke kai sai ka ji duk duniyar ba dadi kuma in kace da kai ake su ce mun kira sunanka an yi munafunci ce ba mun kira sunanka ba mu tatta kuma wallahi da kai suke in ba haka ba za ku na magana kuna takallona ko kuna nuna ni to haka yahudawa suke sahabbai a madina da sun ga sahabi ya wuce sai a dan ware gefe ana sai a fara tattaunawa to wannan abun sai yake damun sahabbai annabi ta ga yahudawa madina ku daina wannan abun ku daina ku daina shine nuhu anin najwa an hana su koma suna ganawa suna tattaunawa thumma yauduna limanhu an sanai su ƙara komawa su ci gaba da wannan abun da suke wai tanajuna bil ithmi wal udwani sannan kuma suna ganawa ne suna tattaunawa da zunubi da gaba da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka ci gaba da wannan abun suka ci gaba da wannan abun suka ki su daina bayan annabi ya hana su Allah sai sauko da wannan aya to abu na biyu kuma gaba na biyu da aka ce wa idza ja'uka idan suka zo maka ya kai wannan annabi mai girma hayyuka suna gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda ba da shi Allah gaishe ka ba me wannan abun ke nufi abinda yake nufi shine idan suka zo wurin annabi yace assalamu alayka assalamu alayka madadin assalamu alayk ya rasulullah yace assalamu idan baka nitsu ba zaka dauka assalamu aka ce assalamu alaykum ba za ka gane ce assalamu aka ce ba ko ba haka ba musamman dama da sauri ake yi to ma'anan assalamu alaykum shine mutuwa ya tabbata akan ku shine fasaran shi da Hausa madadin assalamu alayk sai a ce assalamu shine idan suka zo wajenka suna gaishe ka da abinda ba da shi Allah ya gaishe ka ba wai quluna suna kuma cewa laula yu'azzimuna Allahu bima naqulu gashi nan muna zagin shi amma Allah bai kama mu ba ai ƙarya ne ba annabi bane ba a inda annabi ne da Allah ya ga ya mishi wasu san annabi ma ya ji kawai ya kawo da kai ne duk abin da suke faɗa yana ji in suka ce assalamu alayka ya ce wa alaikum shi ma sai ya tsaya ana bi ma'ana mutu ya tabbata akan ka wa alaikum kuma akan ku haka annabi yake ce musu he suka dauka annabi wo bai ji bane ba har ya amsa suka ce kun gani ko Allah bai gaya mishi ba ba annabin gaskiya bane ba shine Allah ya ce hasbuhum jahannamu jahannama ta ishe su yaslaunaha ita za su shiga fa bi'sal masir tirda makuma in ta zama jahannama hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirin shi da kuma imam ibn kasir ma ya kawo shi a cikin tafsirin shi da kuma malaman hadisi hadda bukhari da muslim nana insha Allah kara mata yadda take cewa dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud wani bai yahudi ya shigo wurin annabi fa qala sai yace assalamu alayka ya abul qasim am mutuwa ya tabbata akan ka ya kai baban qasim abul qasim haka ake kira annabi so dan shi na fari sunan shi qasim dama a sunna in za a maka alkunya za a kira ka da sunan danka na fari ne namiji ne ko mace ba wai da sunan namiji ake ba idan yarka ta fari Aisha ne Abu Aisha sunanka in mace ce ummu Aisha ko baban Aisha ko kuma ainihin in namiji ne Muhammad ko awwal ko menene amma dai ba a dauko na biyu ko na uku a ce da shi za a kira mutum dan fari da shi ake amfani namiji ne ko mace ya abul qasim ya baban qasim assalamu alayka faqalat aisha sunna aisha tace wa alaykumus samu wal la'natu tace kuma mutuwa ya tabbata akan ku da tsiniwan Allah an samu defender ko na'am to qalat nana aisha ta fadi wannan maganan tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ya aisha ya ki aisha wani lokaci haka yake kiranta wani lokaci kuma yace ya Aish da tajwidi haka an gane ko yawa watar ana dan jara abun ana cikin soyayya ce ya Aish aya dan fi dadi ko amma kace indo hawa dan Allah a dinga jara sunayen mata dan Allah haka ke ma kuma ki dan dinga canja suna ba kullun a ce lawwali aba abi bai annabi ce Aisha ya kina na Aisha inna Allah la yuhibbul fuhush wala tafahush Allah baya son wuce gona da iri wajen mai da martani ina fata an gane tunda sun ci asamu me zaki ce kuma wallanatu kin yi zafi da yawa Allah bai son wuce gona da iri wajen mai da martani in aka maka abu karama gurgurdan yanda aka maka Allah baka dama amma in kai hakuri kuma yafi lada haka qur'ani yace wajzaa sayyi'atin sayyi'atin misluha sakamakon mummuna mummuna irinta wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin to da annabi yace wa Aisha qultu tace sai na ce wa annabi ala tasma'uhum shin baka ji su bane ba yaquluna assalamu alayka suka ce fa wai assalamu alayka dan me bazan musu martani mai zafi ba فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي تجدنا عائشة او ما سمعتي شن نيكم بكيجي مي نتي با اقول وعليكم اي ما ناتي وعليكم كما متوا يتبتا اكن اما نيكا بان قارا ده والله انا تو ايرين دكي كيكا قارا فانزل الله هذه الايه سي الله يسوقد ده wannan aya واذا جاءوك اذا suka zo wurinka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah suna gaishe ka da abinda ba da shi Allah ya gaishe ka ba hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su yaslawna hadha su shige ta ranan gobe kiyama sai duk abinda za su na iskanci anan ran tashin kiyama za su gane kuran su ba bi isal masir tir da makoma in ta zama ita ce wutan jahannama saura minti na mala usman saura minti uku na Na'am. To shine sai suka ce dangane da wannan ayar akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idan yahuda suka muku sallama ku amsa musu da wa alaikum to karkashin wannan sai malamai suka tattauna hadisi ya inganta Imam Tabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi haka Bukhari ya kawo shi daga na tsan Malik da kuma akwai ruwayin nan na Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan ruwayin ana tsan Malik kenan bainama huwa jalis ma ashabihi wata rana manzo Allah yana mai ya kare ko to yana ga zamu tsaya anan insha Allah gobe zamu karanta wannan hadisin daga nan sai mu ci gaba akwai sauran hukunci ku ci karkashin wannan ayan sai Allah kai mu gobe abinda mu karanta anan dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana Allah biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah muna tawassuli da wannan azumi da muke ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke na azumin Ramadan wannan azumi da yake bakin mu da wannan Qur'ani da muke karantawa muke fassarawa ya ubangiji ka karba mana ba dan mun iya ba ya ubangiji ka ba mu ladan abin da muke ka gafarta mana dukkanin kuma inda muke kurakurai ya ubangiji muna tawassuli da sunayen ka mafiya kyau da sufofin ka mafiya kamala muna tawassuli da wannan azumi dake bakin mu Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya Allah duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi masu nauyin bashi Allah ka yaye musu ya Allah duk wanda yake da nauyin bashi Allah ka yaye mishi ya ubangiji waɗanda suke da marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu ya Allah dukkanin auren raki da ake da tangarda Allah ka gyara su Allah ka sanya albarka da kauna tsakanin ma'aurata Allah ka kauda dukkanin shari da fitina a cikin gidajenmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da dukkanin garurukanmu ka sanya albarka cikin shugabanninmu ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imaninmu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma qadi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.